الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبو دياب الله مدعوك إن سركي واندا ينونا منا وانا رانا تيوم قدو أكو جواتا رمضان كنوكو shekara ta 1447 yau juma'a. Insha Allah za mu ci gaba da karatu inda muka tsaya jiya. Cikin ikon Allah mun karanta ayoyi na suratul Fatiha wanda take da ayoyi guda 7 wanda ita ce wato budewan Alkur'ani, wanda mun ji wasu daga cikin abin da ta kunsa na falaloli da darajoji da kuma abin da ya shafe ta na hukunce-hukunce. A sura ta biyu da take bin suratu Al-Fatiha ita ce suratul Baqara. Suratul Baqara ita ce sura ta biyu a cikin surorin Al-Qur'ani gaba daya, kuma ita ce surar da ta fi kowace sura tsayi a cikin surorin Al-Qur'ani gaba daya, wanda take dauke da ayoyi 285 a wasu Qur'anan, a wasu kuma 286, a wasu 287. Wannan shine abin da ta kunsa na ayoyi. Haka nan kuma ita ce take kunshe da wata aya guda ɗaya da ta fi kowace aya tsayi a cikin Al-Qur'ani mai girma, ayatul Dayn. Haka nan kuma ita ce take kunshe da ayar da ta fi kowace aya girma a cikin Al-Qur'ani da daraja, ayatul Kursi. Haka nan kuma take ɗauke da wasu ayoyi guda biyu waɗanda suke da daraja a wajen Allah Maɗaukakin Sarki ga duk wanda ya karanta su. Alma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man qara'a ayataini min akhir surati al-baqarati kafatahu, duk wanda ya karanta ayoyi guda biyu na karshe na suratul baqara sun ishe shi, ma'ana sun wadace shi. Wannan ita ce suratul baqara. A suratul baqara an kira ta suratul baqara saboda labari da Allah Maɗaukakin Sarki ya bayar a ciki na Banu Isra'ila, lokacin da suka tashi wani daga cikinsu kuma suka ɓoye al'amarin, suka zo kuma suka tambayi Annabi Musa alayhi salam akan haka, kuma Allah Maɗaukakin Sarki ya masa wahayi cewa yana musu umarni da su yanka saniya. Wannan kuma jarabawa ne Allah ya musu, sai ya zama ba su ci jarabawan ba sai bayan wahala mai tsayi, saboda sun saba ma umarnin Annabin Allah. Da aka ce su yanka saniyar, da sun yanka ta. A suratul Baqara za a iya cewa ta kasu kashi uku. A kashinta na farko ya kunshi bayani ne akan abin da ya shafi a ɓangarori guda uku wanda ba su da na hudu, shine bayani akan muminai da kuma bayani akan kafirai wanda suke kafirci karara, da kuma bayani akan munafikai. Wanda abin da ya shafi bayani akan muminai shine ya zo farko, shine ya kunshi kaman ayoyi wato guda hudu, sai kuma ayoyi akan kafirai da ya kunshi ayoyi kaman guda biyu, sannan kuma ayoyi da suka shafi munafikai wajen guda 13 saboda girman al'amarin. Wannan kenan. Sannan kuma tana kunshe da abin da ya shafi bayani akan Banu Isra'ila. Ta ɗauki ɓangare mai yawa na bayani akan abin da ya shafi Banu Isra'ila, kusan ka iya cewa aya 140 da wani abu. Bayani ne akan Ahlul Kitab Banu Isra'ila. Tun daga kusan kashi na uku daga farkonta, tun daga wato kashi na uku daga farkonta har zuwa kusan izu na uku kusa da ƙarshen sa sai ya kudu sufaha, yana bayani ne akan wato Banu Isra'il. Sannan kuma sai ɓangare na ƙarshe na ayar na surar, wanda ya kunshi kuma bayani ne akan hukunce-hukunce na halal da kuma haram, hukunce-hukunce na shari'a. Cikin dukkanin surorin da Allah ya saukar, babu surar da take kunshe da ayoyi mafi yawa da suke bayani a hukunce-hukunce na halal da haram kamar suratul Baqara. Ayoyi da suke bayani akan abin da ya shafi halal da haram sun kai kusan aya 90, wanda ayoyin suna da yawa, sun karkasu a cikin surori. To ita suratul Baqara ita take da kaso mafi girma akan wannan wato ayoyi din. Sawa'un abin da ya shafi shin abin da za a ci ne na halal ko kuma a'a mu'amala ce ta kasuwanci a ko zamantakewa na aure. Kuma wannan sune rayuwar dan adam gaba daya. Abin da za a ci da kuma zamantakewa ta aure da kuma abin da za a juya na kasuwanci. Kusan ita ce rayuwar dan adam gaba daya. To shi yasa wannan sura tana da girma sosai. Har daga cikin sahabbai suna cewa duk wanda ya karanta suratul Baqara a cikin su ana ganin shi babban mutum ne, malami ne. Cewa man qara'a fina suratul Baqara kunna narahu jalla fi ayunina, cewa yana daukaka a idanmu, muna ganin girmansa. Domin kaman ya san wani abu ne mai girma na abin da ya shafi shari'a, ya zama malami. Amma a irin karatun su na wancan lokacin kenan, inda su sun karanta ayoyi ba sa ƙetare su, sai sun karanci abin da yake cikin su na hukunce-hukunce. Yanzu ka iya samun karamin yaro ya karanta suratul Baqara bai san ma me ake nufi a cikin ta ba. To a irin wancan lokacin ana karantawa ne kuma ana sanin hukunce-hukunce. To wannan ita ce suratul Baqara. Bayan an yi karatu za mu ci wasu daga cikin falalolinta da abin da ta kunsa. Haka za mu karanta waɗannan ayoyi na farko daga budewarta. Da fatan muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu, ya ɗaura mu akan abin da yake daidai ne, kuma da abin da yake kuskure ne ya ɗauke mu daga dare shi, mun faɗa kuma ya yafe mana.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Wannan sura bayan bismillah Allah ya bude ta da wasu baƙaƙe alif lam mim. Tana ɗaya daga cikin surorin da Allah maɗaukakin sarki ya ambaci waɗannan baƙaƙe a farkon bude ta. Surorin suna nan da yawa, sun kai kusan sura 24. Kuma wannan yana nuna mu'jiza ne daga cikin mu'jizozin Alƙur'ani. Harafan da aka bude wasu surori da su kuma dukkansu domin ya nuna ma cikan Alƙur'ani cewa daga Allah ne. Dukkansu waɗannan baƙaƙen sun zo ne a farkon surori, ba sun zo a cikin su ba. Duk waɗannan baƙaƙe za ka gan su a farko-farkon surori ba a cikin surori ba. sannan kuma ba sun zo a jera ba, wasu ana ƙetarewa wani lokacin a jera su, kamar yanzu Baƙara da Ali Imran a jera suke, dukkan su an buɗe su da waɗannan baƙaƙe. Daga nan kuma ba za ka ƙara gani ba sai ka je Suratul A'raf. Bayan Suratul A'raf kuma ba za ka ƙara samu ba sai ka je Suratul Yunus da Hud da Yusuf da Ra'd da Ibrahim, su kuma suka zo a jera gaba ɗaya. To haka nan daga nan sai a sake ƙetarewa, ba za ka ƙara samu ba sai ka je can wajen Suratul Maryam da Taha, sai ka same su su kuma su biyu. Sannan kuma sai a sake ƙetarewa sai ka je ka samu waɗancan surori na Ash-Shu'ara ko da Qasas da Naml, haka nan har zuwa Sad, da kuma ƙarshen su ita ce Suratul Nun. Waɗannan su ne surorin da Allah Maɗaukakin Sarki ya saukar da su da buɗe su da waɗannan harufa. Duk da yake kowa ya yarda akan wannan harufan da aka saukar da su cewa harufa ne wanda Larabawa sun san su, kuma ana magana da su da harshen Larabci. To amma dai menene ma'anarsu? Mafi rinjayen malamai wanda an samo fatawa daga manya-manyan sahabbai Abubakar, Umar, Uthman, Ali da sauransu, sun tafi akan cewa waɗannan kalmomi ne da ba wanda ya san ma'anarsu sai Allah Maɗaukakin Sarki. Domin an ce za a fassara su, duka saɓani ake yi a cikin fassara su, don haka gara a bar ma Allah Maɗaukakin Sarki sanin abin da ya saukar. Yana daga cikin abin da Allah ya bar ma kansa sani. Domin an fassara su, wasu su ce a'a ana nufin sunan surorin ne, wasu su ce a'a rantsuwa ce, wasu su ce a'a abinda ake nufi sunayen Allah ne. Da haka ba wanda ya san wannan ma'ana tantacciya da za a ce ma haka ne ma'anarsu in ba Allah ba. Yasa an karanta waɗannan baƙaƙe ake cewa Allahu a'lamu bi muradihi, kuma wannan yana nuna gazawa ne ga wato dukkanin ɗan adam, musamman kuma Larabawa da aka saukar da Alƙur'anin da harshen su. Kuma abin da yake nunawa, waɗannan baƙaƙen in ka ɗiba daga cikin baƙaƙen da suka sani ne suke amfani da su, suke haɗa kalmomi har ya zama zance, amma kuma Allah ya ambace su da san me yake nufi da su ba. Kuma Allah ya ɗaura su ma'ana, ya ambace su wasu guda biyu, wasu guda uku, wasu guda huɗu, an jera su a haka, kuma ba wanda ya taɓa zuwa da wani abu makamancin wannan har da za a ɗauke shi cewa abu ne da za a karanta shi. Kuma a haka ake karanta shi, don haka ƙurewa ne gare su, ƙalubale ne gare su ya tabbatar da cewa Alƙur'anin nan daga Allah Maɗaukakin Sarki ne. Kuma ya ɗibi adadin wato harufan da aka buɗe wannan surori da su, an ka ɗauka ba tare da maimaitawa ba, guda goma sha huɗu ne, guda goma sha huɗu ne. Kamar yadda wasu daga cikin malamai suka tattara su cewa nafsun hakimun qati'un lahu sirrun, nafsun nun da sad sai hakim ha, wanda ake buɗe hawanin da shi guda bakwai, ko a gaba maimaitawa nafsun hakimun sai alkaf na farkon suratul kaf a Maryam, sai ya sai mimun wanda yake zuwa alif lam mim, sannan kuma alkaf sai alif wanda yake zuwa alif lam mim, kuma shi ba hamza bane, shi alif ne, gane ko? Shi yasa duk inda aka zo ake kiran shi da alif, da haka ba hamza bane. Hamza yana ƙarshen baƙaƙe ne na wato asalin Larabci, da haka wannan alif ne ake kira shi. Yasa in zaka kira shi alif zaka kira shi, da haka alif sai lam sai kuma ha wanda yazo a baha, kuma yazo a cikin kaf ha, wannan shine ha. Sannan kuma sin, an gane ko? Kamar na Yasin. Sai kuma ra'un wanda ya zo ƙarshen wasu surori da suka buɗe da alif lam ra, kamar suratul Yusuf da suratul Hud da suratul Yunus, duka sun buɗe da alif lam ra, an gane ko? To wannan su ne harufan da Allah Maɗaukakin Sarki ya buɗe Alƙur'ani da su gaba ɗaya a cikin wasu daga cikin surori na Alƙur'ani. To sai Allah Maɗaukakin Sarki ya ce zalikal kitabu la raiba fihi, zalika ana nufin wancan suna ne na ishara na nuni abinda yake nesa shi ake cewa zalika abinda yake kusa kuma ana nuni da shi ake haza amma dai wannan zalika ma'anar shi wannan ake nufi na kusa kamar yanda yazo a harshen larabci haka suke amfani da shi suna iya amfani da abu na nesa amma kuma na kusan ake nufi wannan domin a nuna girman abu ne cewa zalika alkitabu wannan littafin ma'ana alqur'ani kenan shine alkitabu wanda aka saukar ma da manzo sallallahu alaihi wa sallam yace la raiba fihi babu kokwanto a cikin sa ba wani abu na kokwanto a cikin alqur'ani cewa daga Allah ne kuma ayoyin duka babu kokwanto a cikin sa hudan lil muttaqin shi wannan littafin shari'a ne ga waɗanda suke bayi masu tsoron Allah maɗaukakin sarki ta yi mai tambaya ya ce me yasa aka ce lil muttaqin faqat alhalin an saukar da shi ga dukkan al'umma ne ce su ne waɗanda suka fi amfanuwa da shi wasun su ba sa amfanuwa da shi kamar yanda su suke amfanuwa da shi to shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce hudan lil muttaqin wannan shi alqur'ani shari'a ne wato yana shiryar da waɗanda suke masu tsoron Allah maɗaukakin sarki al-muttaqin jam'i ne na masu tsoron Allah daga taqwa ma'ana masu kiyaye duk abin da zai zama zai kai su ga aukawa cikin azabar Allah da fushin Allah to suna kauce masa domin kar ya same su suna nisantar wannan abin kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a wasu ayoyin ya ce qul huwa lillazina amanu hudan wa shifa ka gaya musu cewa alqur'anin nan ga waɗanda suke muminai shari'a ne haka ne ya ce wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara saboda haka haka na Allah yake ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin haka alqur'ani shari'a ne ga waɗanda suke mu'minai amma shari'a ne na dukkan al'umma amma kasantuwar su ne masu amfanuwa da wannan shari'ar shi yasa Allah ya danganta musu ya keɓantar da su da wannan wato al'amari al-muttaqin din sai Allah ya bayyana su suwaye al-muttaqin sai Allah ya ce alladina wannan badal ne na al-muttaqin ana kuma ana gaya ma suwaye muttaqin din nan su ne waɗanda yu'minuna bil ghaib suke ba da gaskiya da abinda Allah maɗaukakin sarki ya boye shi wanda mutum bai gan shi ba kamar misali aljanna wuta mala'iku abin da ya kunshi sararin samaniya wanda ba mu san shi ba wannan duka ghaibi rayuwa ta kabari kafin a tashi wannan duka ghaibi saboda haka Allah ya ce su ne waɗanda yu'minuna bil ghaib ba sa kokwanto ba sa ja a cikin abin da yake ghaibi ne Allah ya bar ma kanshi sani duk abin da ya shafi ghaibi mu'mini ya ba da gaskiya da shi dan haka waɗannan su ne sufofin su yu'minuna bil ghaibi masu ba da gaskiya da abin da Allah ya koye shi amma kuma Allah ya ba su labari abin da ba su gani ba suke wato gaskata shi yanzu mu dinnan ba mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ko amma mun gaskata shi wannan shi ne al-imanu bil ghaib ba mu ga annabawan da suka gabata ba amma mun gaskata su wannan shi ne al-imanu bil ghaib ba mu ga aljanna ba ba mu ga wuta ba amma mun gaskata cewa haka ne Allah ya halice shi kuma Allah ya yi tanadin shi ba mu ga azabar kabari ba ko ni'imar kabari ba amma mun gaskata mun yi imani da ba da gaskiya cewa mumini ana yalwata masa cikin kabarinsa kafiri kuma ana kuntata masa da yi masa azaba a cikin kabarinsa har Allah ya tashe shi to wannan shine abin da ake nufi al-imanu bil ghaib haka daraja ne mataki ne babba ga mumini ya ba da gaskiya da abin da aka ba shi labari bai gani ba ko Allah ya ba da labarin shi ko manzonsa sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labari shi Allah yake cewa innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi haka nan man khashiyar rahmana bil ghaibi, akwai ayoyi da yawa da Allah ya yi yabo da tanadi na kwarai ga waɗanda suka ba da gaskiya da Allah madaukakin sarki ga abin da yake na boye ne ba su gani ba, dan haka suna masu gaskatawa da Allah madaukakin sarki akan haka din. Alladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata, kuma suna masu tsayi da sallah, ma'ana akan abin da ya shafi sharɗanta da rukunanta da lokutanta, ma'ana suna tsayi da sallah yanda Allah ya umarce su da yi, ma'ana suna tsarki, sannan kuma lokacin ta ya shiga su yi tare da kiyaye dukkanin rukunan sallah, shine iqamatu sallah, ma'ana suna tsayi da sallah. Sallah rukuni ne daga cikin rukunan musulunci, wanda kuma duk wanda ya tsayi da ita wannan ya ba da gaskiya da Allah, duk wanda kuma ya barta ya bar Allah, ya bar addinin Allah. To Allah ya dorar da mu akan wannan ibada tashi wacce muke gabatarwa gare shi. Dan haka alladina yuqimuna alladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata, Allah yake wa mimma razaqnahum yunfiquna, kuma daga cikin abin da muka azurta su da shi suke ciyarwa. Anan tunda sura ce da ta sauka a Madina, ana nufin zakka, gane ko, ma'ana masu ba da zakka na abin da Allah ya azurta su a cikin dukiyarsu. Da haka zakka Allah ne ya wajabta ta akan dukiya, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya aiki Mu'az zuwa Yaman ya gaya masa cewa daga cikin abin da za ka yi kiransu a kai bayan sun ba da gaskiya da Allah kuma sun san cewa za su yi sallah, ya ce sannan kuma annallaha faraba alaihim sadaqatan, Allah ya wajabta musu zakka, tu'khadhu min azniyaihim, wacce za a karba daga mawadatansu, faturaddu ila fuqara'ihim, sai a maida ma waɗanda suke masu buƙata a cikinsu. Haka dan Allah ya gaya ma annabinsa cewa khudh min amwalihim sadaqatan, ka karba daga cikin dukiyarsu sadaqa, zakka sadaqa ce, ma'ana mutum yana bayar da ita. A cikin alqur'ani ayoyi da yawa Allah ya ambace ta da sunan sadaqa, amma zakka ake nufinta. Allah ya ce innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alayha, har zuwa ƙarshe ana nufin zakka. Dan haka wa mimma razaqnahum yunfiquna, suna ciyarwa daga abin da muka wato azurta su da shi na dukiya, sawa'un dukiya ce wacce take danyen dukiya zinare da azurfa, ko kuma a'a dukiya ce wacce take ta dabbobi kamar awaki, ko kuma a'a dukiya ce ta abin da suka samu na daga cikin abin da suka noma, wannan duka Allah ya wajabta zakka a kansu. Wannan su ne nau'i na dukiya da ake da shi, ko dai dukiya danya ita ce zinare da azurfa da duk wani abu da ya kamance ce niya da su, irin kudaden da muke da su yanzu, sawa'un naira ce ko dala ce ko pound ne ko waye ne, duka waɗannan ana cire musu zakka a bisa zance mafi rinjaye. Haka nan da hatsi, duk abin da ya zama abinci ne ana rayuwa a kan shi, ana dogara a kan shi wajen rayuwa, ana cire masa zakka. Haka nan kuma dabbobi na ni'ima, su ne kamar awaki da tumakai da shanu da raƙuma, su ne ake cire musu zakka. Akwai tafasil wasu rassa na abinnan maganganun malamai wanda suka shafi wasu abubuwa, kamar misali mutumin da yake kiwon ɓauna ko yake kiwon kaji ko wani abu, wannan yana shiga cikin wani babi ne shi ma na zakka ɗin, wanda kila ba wannan ne mahallin da za a yi wannan bayani ba, an koma cikin littattafan fiqhu cikin littafin zakka duk za a samu wannan rabe-raben. Almuhim, Allah yana siffanta mana almuttaqin ne, yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa yunfiquna mimma razaqahumullah, duk wannan ita ce siffarsu. Sannan Allah ya ci gaba da ba da bayani akan siffofinsu, walladhina yu'minuna bima unzila ilayka, wanda suke ba da gaskiya suke gaskatawa da abin da aka saukar mata na alkur'ani kenan, sun gaskata da shi. Wa ma unzila min qablika, sannan kuma sun gaskata da abin da aka saukar gabaninka na littattafan da Allah ya saukar ma da annabawan da suka gabace shi shine kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi haka nan Allah yake ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi ya ayyuhal ladina amanu bi amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl haka suna bada gaskiya da littafin da aka saukar shine alqur'ani yanzu da muke karanta shi cewa daga Allah ne shi ya saukar ma annabin sa da wannan littafi shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an inna anzalnahu fi lailati alqadr inna anzalnahu fi lailati mubaraka tabaraka alladhi nazzala alqur'ana ala 'abdihi alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi alkitaba da dai ayoyi makamantan wadannan duk suna nuna cewa Allah ne ya saukar da wannan littafin haka nan da littattafan da Allah ya saukar ma da annabawan da suka gabace shi kaman annabi Musa da Allah madaukakin sarki ya bashi at-taura wa katamna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay haka nan annabi Isa Allah madaukakin sarki ya bashi littafin da ake kiran shi injila haka nan annabi Dawud da Allah ya bashi littafin da ake kiran shi zabura sannan kuma Allah ya baiwa annabi Ibrahim suhu wasu takaddu da suke kunce da wato hukunce da kuma annabi Musa idan ba suhu din su ake nufi da at-taura ba inda at-taura cikin alluna ne suhu kuma ana nufin cikin takaddu ne yanzu wasu malamai suke bambanta su cewa at-taura daban abinda ke cikin suhu daban abinda ke cikin suhu wasu malamai suna cewa bayan annabi Musa ya fusata ya balla wannan allunan da aka bashi sai Allah ya saukar masa da kuma hukunce a cikin wannan suhuf din yanzu ke cewa suhufi Ibrahim wa Musa am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa dan Allah ya bashi suhuf wadannan sune littattafan da Allah ya bamu bayanin cewa ya saukar ma da annabawansa akwai wasu da suka zo ta wasu dalilai annabi Idris wasu na cewa an saukar masa da shi ma wasu wata shari'a daban to amma dai sai abin da ya tabbata shine za a tabbatar da shi amma duk abin da ya tabbata kuma muna masu ba da gaskiya da cewa Allah ne ya saukar da annabawansa ba ma ƙaryatawa wa bil akhirati hum yuqinuna sannan kuma su din nan masu gaskatawa ne da lahira ma'ana ƙarshe rayuwa bayan mutuwa sun ba da gaskiya cewa akwai wannan to kaga har yanzu ana bayanin muttaqin ne masu tsoron Allah madaukakin sarki kenan wanda ya tara waɗannan abubuwan suka tattaru a kansa yana cikin muttaqin sai Allah ya bada sakamakon su labarin sakamakon su shine ulaika su waɗannan ai haula'i waɗannan wanda suke da irin waɗannan sufofin wanda Allah ya ambace su ala hudan min rabbihim suna kan shiriya ne da Allah ya daura su akai kamar yanda jiya muka yi bayani Allah shike shiryar da bayin sa a cikin suratul fatiha ihdinas siratal mustaqim wannan hidayar ita ce har yanzu take tafiya ulaika ala hudan min rabbihim suna kan shiriya ne da datarwa na mahalicin su shi ya datar da su akan haka da haka kaga ta samu kanka cikin mu'minai masu bada gaskiya da Allah masu imani da Allah masu tsayi da sallah masu bada zakka baka kokonto a cikin kan haka kuma ka yadda cewa shari'a ce ta Allah to ka san cewa wannan ba iyawarka bace da dabarar ka ba wannan shari'a ce da Allah ya daura ta akai da haka shari'a ce daga Allah madaukakin sarki Allah yake kuma wa ulaika har ila yau dai su waɗannan humul muflihuna sune masu tsira da rabauta Allah ya sanya mu a cikin su wannan sune masu tsira da rabauta duk wanda yayi wannan ayyuka to ya samu tsira kuma ya samu rabauta yana cikin bayin Allah nagari waɗanda za su samu kyakkyawan sakamako da alƙawari daga Allah madaukakin sarki to an gama bayani akan ɓangare na farko na mutane dangane da abin da ya shafi alaƙar su da Allah madaukakin sarki ɓangare na biyu su ne kafirai Allah ya tsare ni Allah madaukakin sarki ya ambace su a cikin ayoyi guda biyu Adamu mu'mini ya ambace su a cikin ayoyi hudu kuma Allah ya dunkule su ya dangama su to waɗannan kuma a cikin ayoyi guda biyu Allah ya ambace su sai kuma munafiƙai da aka ambace su a cikin ayoyi kusan guda goma sha uku me yasa ayoyin munafiƙai suka fi yawa to wannan bayani ne da zai zo daga baya na'am
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا
أنفسهم
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا رأوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمسهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
الله مدعوكين صرفية إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وأنا سوني كشي نبيو نشكم متاني الله يكي سؤال لي وأن دسوك كافر شيء ma'ana suka ki gaskiya suka koye ta suka kyamace ta. To Allah madaukakin sarki yake cewa duk daya ne a gare su ya kai annabi. Allah yana gaya masa sallallahu alaihi wa sallam. Allah cikin saninsa ya san cewa kafiran nan ba za su ba da gaskiya ba, dan haka yace ko da ka gargade su ko baka gargade su ba la yu'minun. Ai Allah yana cikin saninsa cewa ya'lamu ma kana wama yakunu wama lam yakun law kana kaifa yakun. Allah ya san abin da ya shude da abin da yake nan da abin da bai kasance ba. In ya kasance ya zai zama, to Allah ya sani domin shi ya halicce mu. Saboda haka Allah yana ba annabinsa labarin cewa mutanen nan ba za su ba da gaskiya ba, ma'ana zukatansu sun riga sun kekashe sun bushe, an riga an danna zuciyar ba wani haske da zai shiga. Saboda me? Saboda sun ki su ɗauki hanyar shari'a. Duk abin da ake yi na a nuna musu hanyar shari'a an musu, amma ba su shiryu ba, ba su da niyyar da za su shiryu. Don haka Allah maɗaukakin sarki ya bayyana su kamar yadda ya ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna. Allah ya riga ya musu hukunci ba za su ba da gaskiya ba. Da haka duk wa'azin da za a musu ba za su shiryu ba. Masu shiryuwa za su shiryu, amma wanda ba masu shiryuwa ba ne ba za su taɓa shiryuwa ba. kaman yanda Allah madaukakin sarki ya bari wa annabi Nuhu labari kala ya Nuhu innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta iz bima kanu yaf'alun yace ya kai Nuhu ba wani wanda zai ƙara ba da gaskiya a cikin mutanenka bayan wanda suka ba da gaskiya da kai dan haka kada ka shiga damuwa kada ka wani ibi tsammani ko kuma shiga cikin kunci da abin da suke aikatawa ba za su shiga bane kawai Allah ya riga ya hana musu wannan shiriyar domin an yi su shiriyu ba su shiriyu ba kuma su suka dauki hanyar tabewa din kamar yanda Allah ya ce falamma zaqu azagallahu qulubahum da suka karkace sai Allah ya karkatar da zukatan tunda Allah ya riga ya ba dan adam duk abin da zai nuna miki ya gane cewa wannan shiriya ne amma ya ki ya shiri Allah ya ce alam naj'alahu aynayni wa lisanan wa shafataini wa hadaynahu najdayni ba mu sanya miki idanuwa guda biyu ba muka sanya miki harshe da labba sannan kuma muka nuna miki hanya ta tsira da shiriya mun nuna miki ya san abin da yake daidai ne da wanda ba daidai ba amma ya ki to da haka waɗannan kafirai ne wannan ayar kamar yanda yazo daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin jin kansa da tausayinsa ga al'ummarsa gaba daya ummatu ad-da'wa gaba daya kowa da kowa shine kowa yayi imani ya bi yana kwadayi da dagewa akan haka shi yasa tunda Allah ya aiko shi yakan bibiyi duk kafirai duk inda suke yakan je ya isar musu da sakon Allah idan suka zo aikin haji da ake taruwa yakan bi kowace kabila yace lallai ga sako daga Allah ku amsa haka yake bin su daidai ku kuma yaje su a cikin jama'a to amma dai duk wannan sakon wasu ya ishe su wasu bai ishe su ba to sai Allah madaukakin sarki ya bashi labarin cewa fa waɗanda suka riga suka tabe sun tabe Allah ya riga ya rubuta cewa ba su shiryu ba inda ba su shiryun da sun shiryu a daga cikin babban misali shine lokacin da wasu daga cikin manyan kafirai irin su Umayya ibn Khalaf da Abu Jahal da sauransu a bambance-bambancen su suka haɗe a wani waje suna jin karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan sun rabu da juna suka haɗu da juna suka gaya ma junan su gaskiya cewa fa abinda mutumin nan ya zo da shi gaskiya ne me yasa ba za mu imani ba sai Abu Jahal inda ya riga ya taɓe Allah bai shiryar da shi ba sai yake cewa da mu da dangin Abdul Muttalib mun kasance muna wato rige-rige muna jayayya wajen nuna gasa wajen wato ciyarwa wajen shayarwa a aikin haji mu bayar mu ciyar mu ba da makwanci mu ba da abinci mu ba da tufafi duk muna yi tare da su su yi muna nuna mun isa su ma sun isa to amma sun zo sun ce akwai annabi a cikinmu mu kuma in muka ce akwai annabi ba za a yarda ba da haka ba za mu ba da gaskiya ba kaga ya san gaskiya ya ki kenan ya san gaskiyar amma ya ki yace ya yarda abin da ake faɗar nan ya shiga zuciyarsa ya gane amma hasada da kiyayya da girman sai da kin gaskiya ya hana shi karba kamar Fir'auna ne Allah ya ce wa jahadu biha wa staykanatha anfusuhum sun san abin da annabi Musa ya zo da shi gaskiya ne abin da Allah ya gaya ma annabi Musa ya gaya ma Fir'auna laqad alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ard kai Fir'auna ka san cewa wanda ya saukar da wannan abin da nazo da shi ubangijin sammai da kasai ne amma ya ce wa inni la abunka ya fir'auna masbura amma dai ni na tabbatar da cewa kai fir'auna halaka za ka yi tunda har waɗannan ayoyin da na zo da su baka gaskata ba shi fa ya ce annabi Musa ya zo da ayoyi kala awalau jituka bi shay'in mubin kala fa'ati bihi ya ce ka kawo annabi Musa ya zo da ayoyin ya gani ya ce a wannan ƙarya ne tsafi ne su ma wanda ya ɗauko su domin su kare wannan abin nasa wannan muradin nasa kuma suka ga gaskiya suka yi imani suka ba da gaskiya yake sai na halatar da ya za ku yi imani ba ku nemi izini na ba haka shi ya gane cewa abin gaskiya ne amma dai wanda ya kira nisa baya jin kira zuciyar ta riga ta ce shi yasa Allah ya faɗa a cikin aya ta gaba khatamallahu ala qulubi Allah ya riga ya toshe zukatan duk inda shiriya take ba za ta shiga ba amma Allah ya ja'alallahu lahu nuran fama lahu min nur shi yasa wani ka kira ma ala rasuli illa albalad, wani kuma ba da kiran ba ma shi da karan kansa zai karanta sakon Allah ya bada gaskiya idan shiriya ta shiga zuciyarsa. Wani kuma in zaka buɗe zuciyarsa ka sauke alqur'ani gaba ɗayan sa, wallahi ba zai bada gaskiya ba, zuciyar ta riga ta toshe. Allah ya ce khatamallahu ala qulubihim, Allah ya toshe zukatan ta yanda babu wani abu na shiriya da za su ganshi su gane shi. Wa ala san'ihim, sannan duk abin da za su ji a kunnansu ko da gaskiya ne ba zai ratsa ya kai zukatansu ba, za su ji amma jin ba shi da amfani. Kamar yadda Allah ya ce lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha, ga zukatan amma ba sa fahimta, ga idanuwan amma ba sa gani, ga kunnuwan amma ba sa ji, summun bukmun umyun fahum la ya'qiluna fahum la yasma'una fahum la yarji'una. Kamar yadda ya zo ayoyi daban-daban. Wa ala absarihim ghishawa, kuma a cikin idanuwansu akwai wani wato yana, ba yana ta hakika ba, yana ta cewa mutum yana ganin gaskiya baya yadda. Mutum ne yanzu ya zo ya kalle ka ya ce ma wallahi tallahi shi a imaninsa yaddarsa cewa karen gidan shi ya fi zakin da yake daji, wannan ya za ka yi da shi? Ba yadda za ka yi da shi. Kowa ya san cewa duk macewar zaki ya fi kare, duk lalacewarsa ya fi kare, yake a shi karen shi ya fi zaki. To kaga wanda yake da wannan yakinin da wannan imani ya za ka yi da shi. Saboda haka idanuwan sai da za sun toshe ba sa gani, ko da a ce sun ga abin da yake daidai ne ba za su yi imani da shi ba. Shi yasa da suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa za su ba da gaskiya da shi, amma sai ya raba musu wata ya rage su sun gani. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya roƙi Allah maɗaukakin sarki, Allah ya raba wutan guda biyu ya tsage duk wanda suke garin Makka nan suka gani. Abdullahi dan Mas'ud yake cewa wallahi muna zaune sai na ga wutan ya rage biyu, ɗaya a gefen dutsen Safa, ɗaya kuma a ɗaya gefen, kuma ya zo ya haɗe. In iqtarabat sa'atu wa shaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu, sai ka ce wannan tsafi ne, sai ka ce a kawo ayat, kaga idan su ya ga wannan abin ko bai gani ba, amma kuma bai gaskata ba. Saboda haka wanda Allah ya riga ya kawar da shi ya batar da shi, wannan ba abin da za ka iya da shi. Wanda kuma Allah ya shiryar da shi babu wani mai batar da shi. Allah ya ce waɗanda suka samu kansu a cikin wannan hali, to sakamakonsu shi ne lahum azabun azimun ayyawmal qiyama, ranan da za su sadu da Allah maɗaukakin sarki, lallai azaba mai girma tana nan tana jiransu. Azaba babba daga Allah maɗaukakin sarki ita ce wutar jahannama. Na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu. Abin da yake jawo zuciyar bawa ta toshe ya ƙi ganin gaskiya, idan shi ya toshe ya ƙi ganin gaskiya, shine idan kullum bai ɗauki hanyar gaskiyar ba, sannan idan kullum yana saɓa ma Allah bai gyara akan saɓan Allah da yake. Kamar Abu Jahl, lokacin da saƙo ya zo musu cewa an tare ayarinsu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi yunƙurin tare musu ayari don a kwace dukiyarsu, amma shi Abu Sufyan ya samu wata dabara, ya bi wata hanya, ya tsirar da dukiyarsu da rayukansu, ya aiko musu da ɗan saƙo cewa ai dukiyarsu ta kuɓuta, ba sai sun ɗaga hankalinsu ba. Ai da sai su haƙura ko? Abu Jahl ya ce wallahi ba za a yi haka ba, ya ce sai mun fita mun nuna ma duniya, sai sun je sun sha giya, sai mata sun musu rawa, sannan kuma su nuna ma duniya cewa su sun isa. Kadai laifi ne akan laifi, kuma fitan ya zama halaka su ne, kawai ba sa ganin gaskiya. To shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa lallai shi mumini idan ya aikata zunubi, in ya yi laifi, za a yi ɗigo muke tafi kalbihi muktatun sauda, kamar yanzu ka samu farin kyalle haka, sai ka dauko irin marker din nan sai ka diga a jikin ne za a gani za a ga stain din shi za a ga na san shi a jikin wannan kyallan ko ya za a yi fita zai fita da kanshi ne sai an wanke to wankewan shine idan mutum ya tuba sai a goge wannan abu sai a goge shi sai ce fa in taba wa naza in ya tuba daga laifin ya janye to shikenan sai a share wannan abu sai ya zama yayi kaman maruru ne ya kunshi ruwa sai ya fashe in ya fashe shikenan sai ba za a gani ba idan kuma bai tuba ba kuma yaje ya ƙara wani laifin a kai to sai a sake digawa to haka ne shine abin sai ya zo ya tabu har ya zo ya zama baka ganin farin kyallan sai wannan dugon bakin gaba daya wannan shi ake kira arwad da Allah yake kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun abin da suke aikatawa shine ya zo yayi naso ya mamaye zuciyarsu ya zama cewa ba sa taba iya ganin abin da yake daidai ne wannan hadisi ne mai inganci shi ake kira abu wal khatim ina Allah madaukakin sarki ya toshe zukatan saboda suna laifi ba ka tuba ban sai su laifi su ƙara akan laifin da suka yi waɗannan sune waɗanda suke kashi na biyu wato na da suka shafi kafirai kenan to sai Allah madaukakin sarki yayi bayani akan kashi na uku waɗanda sune munafikai Allah ya tsare ni a munafikai sharin su yafi na kafirai domin kafiri ya fito ya nuna ma ƙararraga inda yake miki munafiki kuma ya ma baki biyu shi ya nuna yana tare da kai a fili amma a zuciyar shi yafi kowa kiyayya da kai kiyayyar shi ma da take zuciyar shi ta fi ta kafirin da ya nuna a fili shi ya sa hatsarin su yafi hatsarin kafirai ka duba ka ga suratul kafirun aya nawa ce aya shida qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma a'budtum wa la antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum waliya din suratul munafiqin aya nawa ce aya 10 mincin abin da kafirai suke yi kaga kin dogulin din kafirai kenan da wannan in ka kalle shi kawai shi wannan aya shida waɗannan aya 10 aya 12 a cikin sura guda ɗaya suratul munafiqun in ka je kuma fa akwai wata ayoyi din wanda in ka tara su sun kusa aya 200 da suke magana akan munafikai ka shiga suratul tauba ka zo cikin suratul baqara da waɗannan 13 ka je cikin suratul nur ka ga inda aka yi magana akan munafikai ka je cikin suratul muhammad ka ga inda aka yi magana akan munafikai to kaga wannan yake nuna abinda kaga an ba da emphasis akan shi an muhimmanci akan shi ko wani abu ne mai hatsari ko a makiyin da kaga cewa mutum ɗaya ne baka maja mu da shi baka je ka wuce da wanda sai ka mishi tanadin makamai wanne ne yafi tsoro wanda sai ka mishi wannan tanadin saboda shi baka gane shi waye ba to shi yasa Allah madaukakin sarki ya bayyana su ya kogarta su har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana garin munafiki ba sai an gaya mishi ba dama Allah ya alƙawari zai nuna mishi su wala ta'rifannahum bi simahum zaka gane su da alamomin su idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atmina khana wa idza khasama fajar yayi zance yayi ƙarya maƙaryata ne ƙarya da ka san ƙarya ta ƙarshe take ta munafikai sannan kuma ga saba alƙawari ga cin amana a amince musu su ci amana ga kuma rashin san gaskiya a cikin mu'amala to shine Allah yake wa minan nasi daga cikin mutane akwai waɗanda man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minina suna cewa mun ba da gaskiya da Allah mun ba da gaskiya da ranan ƙarshe amma Allah shine mafi sanin abin da ke cikin zukata yake wa ma hum bi mu'minina sun faɗa ne kawai da harsunan idza ja'aka almunafiquna qalu bi alsinati nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun da harkan su suke faɗa saboda haka Allah yake wa ma hum bi mu'minina ba ma su gaskiya bane
ba mu'minai bane ba ma su gaskata ka bane mukhadibina ba wai suna ganin cewa suna hadintar Allah suna yardar Allah al-kuda kuma hadin su da makirci walladina amanu kuma suna hadintar mu'minai haka suke gani suna ganin cewa idan suka faɗa da harshen su kamar duk mu'mini zai ba da gaskiya da su ai hankalin su zai kwanta amince ya ce yana tare da kai kaga ka yi sallah da su an fita idi tare da su an yi layya tare da su ta yaya za ka ce ba musulmi ba ne ba yanda za ka yi ta ce ba musulmi ba ne saboda duk wani abu da zai nuna na cewa shi ba musulmin ba ne ya ɓoye ya ɓoye ta yanda ba za ka taɓa iya ganewa ba bal abin ma har ya ƙara da rantsuwa.